sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babaya ko Makeri. Kamfanin raba baya Amurka na Colonial Pipeline da aka rufe kwanaki 6 bayan wani kutsen kwamfuta da aka masa ya ci gaba da aiki a jiya Juma'a. Kamfanin da ke samar da kashi 45 na mai zuwa kudanci da gabashin Amurka. Duk da sake fara aikin bututun raba mai, wasu sassa na kasar na ci gaba da samun matsalolin raba man. A cewar ma'aikatar gasbuddy.com mai bindiddigin iskar gas, kashi 88 na gidajen mai a Washington DC ba su da iskar gas a jiya Juma'a. A makwabciya jihar Virginia, rabin gidajen mai a jihar ba su da iskar gas. Haka zalika ita ma jihar Maryland, kashi 42 na gidajen manta ba su da iskar gas. Kamfanin Colonial Pipeline ya faɗa a shekaran jiya Alhamis a wata sanarwa cewa ya samu nasara a yunkurin sake farfaɗo da bututun man. Kana ya ce zai iya tabbatar da aikin raba mai a manyan kasuwanni zai fara nan da nan. Wata kungiya da ake kira Darkside da ake zaton tana gudanar da ayyuka a gabashin Turai ita ce ake ɗorawa alhakin kai wannan kutsen da ya sanadiyyar karancin iskar gas. Kana aka yi ta sayen iskar gas saboda fargaban karanci a jihohi da dama. A zahiri da alamar sanarwar bazata da cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta CDC ta yi a ranar Alhamis cewa za ta tsage dokar saka takunkumin rufe fuska da kuma takaita taron jama'a ga mutane da aka musu allurar rigakafi, ya zama babban albishir ga Amurkawa masu neman aiki da waɗanda suke aikin amma suna neman ƙarin albashi. Labaran da ke yawo a ƙasar su ne masu ma'aikatu da shugabannin ayyuka suna kokawa akan rashin iya daukar ma'aikata a cikin 'yan makonnin nan. Kamfanonin sayar da abinci da tafiye-tafiye da na nishaɗi musamman suna shirin haɓaka kasuwancinsu da ƙarin yawan ma'aikata. Kana labarin da cibiyar cututtuka ta CDC ta bayar ya ba su ƙwarin gwiwar daukan wannan matakin. Wannan sadarwar da yana zuwa ne yayin da kasuwar yanar gizo ta Amazon ta sanar cewa za ta ɗauki ma'aikata 75,000 a Amurka da Canada a watanni masu zuwa. Bayan haka takan ba da la'ada na dala 1,100 da kuma ƙarin dala 100 ga ma'aikata da suka nuna shaidan yin allurar rigakafin COVID-19. A jiya Juma'a rikici ya ƙara zafi tsakanin Yahudawa da Falastinawa yayin da fada ya kaure a yammacin kogin Jordan a lokacin da ake fama da kai hare-haren bama-bamai a zirin Gaza da kuma rashin kwanciyar hankali tsakanin ɓangaren Larabawan da Isra'ila. A yammacin kogin Jordan, ɗaruruwan Falastinawa sun yi aron gama da 'yan sandan Isra'ila suna jifa da duwatsu da ƙonannun tayoyi a cikin wata gagarumar zanga-zanga a yankin wanda aka kwashe shekara da shekaru ana yi. Jama'an Falastinawa sun ce an kashe mutanensu 11 a cikin tashin hankalin. A cikin Isra'ila an yi ta samun rikicin kabilanci tsawon makonni 2 yayin da Yahudawa da Larabawa suke aron gama a wani wuri da ake yawan samun tashin hankali a garin Lod. A zirin Gaza, Isra'ila ta ƙara jirge sojoji akan iyakarta da zirin Gaza da Falastinu ke mallakarta. Lamarin da ya haifar da fargaba cewa rikicin na kwanaki 5 ka iya rikidewa ya koma babban yaki. Ita kuwa kungiyar 'yan bandaga Hamas ta ci gaba da harba rokoki a Isra'ila a jiya Juma'a yayin da ita ma Isra'ila take kai harin a tulari da kuma farmaki ta sama akan yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta bayyana damuwarta ainihin kan karuwan taɓarɓarewar harkokin siyasa da ƙabilanci a faɗin ƙasar Habasha, inji ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Juma'a, inda ta ƙara da cewa Washington za ta yi aiki da ɓangarori masu rikicin da su tsagaita wuta a yankin Tigiri, kada su ba da dama ga aikin jin ƙai su kuma hukunta masu take haƙƙin bil'adama. Jeffrey Feltman, sabon wakilin Amurka na musamman a yankin Kuriya Afirka, ya dawo daga ziyararsa ta farko a yankin a ranar Alhamis, inda ya yi rangadi a ƙasashen Misira da Eritrea da Sudan da kuma Habasha.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu leka jahar Niger inda wasu daga cikin mutanen jahar ke kulla yarjejeniya da yan bindiga dadi inda suke kai musu wasu kudade na musamman domin su bar su siyar kokin su yau da kullum a inda suke da zama
da farko miliyan 10 suka ce to muka ta neman alfarma muka ta neman alfarma muka ta neman alfarma to suka yi mana rage ya daya a miliyan 1 da rabi
har yanzu babu wani alaman kawo mana dauke kuma mu muka ga ya dace da in muka yi sulhu don yin shi yana da illa amma kuma ya dace da mu yi dole
wato babu da zabi
ba mu da zabi sannan an aje lokacin da zamu aje kai kudin nan
in gaskiya mu a matsayin mu a gwamnati ba mu da hannu a wannan a gwamnati muna da namu approaches din amma approaches in part of our approaches hada da communities ya gaje ne da bandits ba gaskiya
ce je kuma ba wai bayan watan Ramadan a dakta ba wannan addu'oyin za a ci gaba da yin sab bayan watan Ramadan
daga birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger ga rahoto na musamman da wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari ya shirya mana
matsalar yan bindiga masu kai hare-haren kisan jama'a ya kara ta'azzara a jihar Niger Nigeria a lokacin watan ibada na Ramadan da al'ummar musulmi ke gudanar da azumi wannan al'amari dai ya sa daruruwan jama'a cikin wani mawuyacin hali na barin gidajensu da asarar dukiya da ma asarar rayukan jama'a garuruwan gulbin boka da shadadi a yankin karamar hukumar Mariga sun ga bala'in yan ta'addan da farko dai babbar kasuwar gulbin boka ne mai ci a mako mako wato duk ranar Lahadi dan bindigar suka auka da rana tsaka kamar yadda wani mazaunin garin ya min karin haske ta wayar salula
yawa abin da ke faruwa yan ta'adda ne suka shigo mana gari tun karfe 10:30 na safe sai yanzu magana da nake da kai suna nan cikin garin gulbin boka yanzu suna nan sun kore mana shahon kasuwa gaba daya sun kore mana wata anguwa nan kura sun kore yamma yanzu sun mana zobi a cikin gulbin boka
a garin shadadu kuwa gida-gida ne suka rika bi tare da cin zarafin jama'a kamar yadda wani wanda ya nemi a saka sunansa ya yi min karin bayani
suka zo suka iso shadadin misalin karfe 7 na safe tun daga karfe 7 na safe suna nan sai da suka wajen awa 8 ajiya su suka wajen awa 8 su washe musu kudi akwai ma musamman wani yaro da ke da POS wurin 3 million suka sa a hannun shi suka bi gida gida yanzu a cikin takaitawa ita shadadin karkata ta watsi gida gida suke bi ido da ido suna ta halbi halbi sun kashe wajen mutum 10 sun wuce da mutane adadi babban ma ya gane adadin abin da suka wuce sun sai daga nan zuwa gobe idan ko muka samu cikakken bayani na cewa wanda ba a gani ba
wannan al'amari dai bai tsaya haka ba domin kuwa sai da maharan suka kona wani karamin ofishin yan sanda a ƙauyen Kuimo
da suka je suka koro shanun mutane sai suka dawo ta nan Kuimo shine sai suka sake shiga cikin gari suka kona police station din ta an ce ma mutane duk bai wani mai makin ko wani abu suka kama bi gida gida to cikin albe-alben nan suka albi wani kafinta da ake ce ma fafa shi sun kashe shi nan take
yanzu wani hali garin na Kuimo yake
a'a halin da garin Kuimo yake dai ba mata da kananan yara babu kusan kashi 99 bisa dari duka an kwace ni nan da nake magana da kai ina da mata huɗu da iyali na gaba
a yankin karamar hukumar Shororo kuwa al'ummomin yankin ne suka dauki matakin yin sulhu da yan bindigar ta hanyar biyan su wasu kudade kafin su bar su ta yarda za su gudanar da noma a cikin damanar bala ba tare da wani tashin hankali ba kamar yadda mutanen ƙauyen Gurmana suka yi ƙarin bayani
abin da yasa muka dauki wannan mataki garuruwan duk kewayen nan sun yi sulhu kuma duk wayanda suka yi sulhun nan sun koma gidajensu da matansu suna gyara gonansu suna shuka doya suna gyara inda za su zo su sa masara da shinkafa da dawa to mun kuma ganin haka sai muka ga cewan to sulhun gaba yin shi shi ne alheri tunda wayannan mutane tun da farko sun nemi mu sulhun nan ba mu dauki abin da muhimmanci ba to tun daga ƴan uwan mu sun yi mun gani to gaskiya mu ma mu yi shikenan sai muka dauki matakin sulhu yanzu akan shi muke
na'am to yanzu nawa ne suka ce ku ba su
to yanzu sun yanka kusan miliyan 1,500 da farko miliyan 10 suka ce to muka ta neman alfarma muka ta neman alfarma muka ta neman alfarma to suka yi mana rage ya tsaya a miliyan 1,500
na'am to yanzu yace ne adadin da suka diba muku zai kai
to a gaskiya yau talata din nan sun ce in ba a kai wannan kudi ba to duk abin da zai faru zai iya faruwa
wato za su auka magarin
za su auka magarin kuma ba su da shakka kuma ba su da kuma suna da kayan aiki kuma mai tare su
yanzu ta ku kuna da kudin
wani ba mu da kudin su muke neman yanzu a taimaka mu samu mu ba su don mu ma mu koma gidajen mu mu fita daga cikin waɗannan bukkoki da muke kashe muke zai kullum mu koma gida mu shuka doya mu kuma gyara inda za mu sauran shuke-shuke
ya kai ga yanzu muna da kusan wata uku da gari gaba ɗaya ya tashi lokacin da suka addabe mu garin gaba ɗaya tashi dawo haye aka yi bukkoki aka zauna daga wata uku din nan muna ta neman tsauki daga gwamnati har yanzu babu wani alaman kawo mana ɗauki kuma mu muka ga ya dace da in muka yi sulhu don yin shi yana da illa amma kuma ya dace da mu yi dole
wato ba ku da zaɓi
ba mu da zaɓi ya dace da mu yi shi dole kuma mun nema da za mu amsa musu mun kuma amsa sannan an aje lokacin da za mu aje kai kudin nan kamar yau kenan talata karfe 5 na yamman nan za a kai musu kudi kuma mu kudin bai hadu mana ba
lokacin da bai hadu ba za a yi koko dai ana ci gaba da nema
muna nan muna ci gaba da nema ba mu sani yanda za su kasance ba masu kaiwa wanda wakilan mu za su kai kudin in suka amince da za su dan kara daga mana kafa zuwa wani lokaci da za a danne nema a hada shine ba mu sani ba
kuma haka ke
da yau akan haka muke sai dai mutanen suna da zafi sun ce yau in ya wuce yau kudin nan bai hadu ba duk wani abun da muka sa halin da muka sami kanmu ya rage gare mu kuma muna fatan gwamnati ta saurare mu ta kawo mana dauki Allah ya ba ta iko taimaka mana
to sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da masaniya akan batun yin sulhu a tsakanin yan bindigar da kuma mutanen kauyukan na Shiroro in ji kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Muhammad Sani Idris
eh gaskiya mu a matsayin mu a gwamnatance ba mu da hannu a wannan eh gaskiya saboda mu a gwamnati muna da namu approaches din amma approaches in part of our approach is hada da community to compensating ko kuma su yi yarjeje ne da bandits ba gaskiya
to amma za ku kuma magance musu matsalar mutanen nan dan su samu su yi noma su matsalar su shine cewa bandits din su basu su yi noma
eh wallahi ba tsari muna so in tabbatar maka abubuwan da ke faruwa yanzu a ƙarƙashin ƙasa ba taɓa yin irin su ba a Niger na maganta al'amuran nan akwai fannoni daban-daban mu ba wai mun ce mu ba wai mun ki wai ana maganar tattaunawa da su mu ma mukan tattauna amma abin da kawai ba mu yi shine ba mu biyan ransom ne akan saboda wannan muna kiyaye wannan amma akwai matakai na jami'an tsaro akwai kuma matakai na tattaunawan da shiga tsakani da dodiyan da yake nan
daga bisani dai gwamnatin jihar Niger ta yanke shawarar gudanar da addu'o'i na musamman domin samun sauki albarkacin wannan wata na Ramadan kamar yadda gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi karin bayani
addu'a muka yi halin da muke ciki a yau a kasar nan da Niger Nigeria gabaki daya wannan masifa da wannan tashi hankali na tsaro da ke abata kauyuka da yawa Allah ya kawo mana sauki shi kashin shi ina ganin sati ɗaya ko biyu da suka yi an yi kuma an sake yi kuma muna ta neman alfarma wajen masallatai da maya malamai su taya mu da addu'a jami'an tsaron su kuma Allah ya kare su kuma da yardan Allah ana ganin nasara kuma insha Allah za a samu sauƙin wannan abin kwanan nan ya kamata a tashi da addu'a addu'a yana maganin komai ta bangaren gwamnati akwai irin abubuwan da za a yi amma dai ya kamata shi da addu'a sosai da kuma ba wai bayan watan Ramadan a dakta ba wannan addu'o'in za a ci gaba da yin har bayan watan Ramadan
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shirye ya tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilinmu da ke jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku. Mu kasance lafiya.
Gai da Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku cikin shirin nan da dan gari shiri ne na hadin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas a yau dai mun ziyarci fadar mai martaba a ran Egon Ero Alhaji Usman Hudu Makeri inda za tattauna da shi akan batutuwa da suka jibanci wannan masarauta da dai sauran su a mai martaba da farko zamu so ka bamu takaitaccen tarihin wannan masarauta na Aran Egon Ero
Rabia uzubika min hamzati shahadin wa uzubika rabbi an yaro wannan masarauta wanda aka kiciro ta a matsayin Aran Egon Ero masarauta ne tana da tarihi kamar haka tun lokacin Turawa mai Egon mana da clan guda uku
zuriyar
ki eh akwai Egon Ero wanda shine nake jagora yanzu na biyu akwai Ofola na uku akwai Anzo Anzo shine wanda ara'akun yake jagoranta Ofola shine tashan mada wanda Allah bai musu ko ba har yanzu wannan masarauta na Egon Ero to wannan masarauta masarauta na madan tara da Hausa kenan madan tara na duniyar nan ko kana Ingila in kana Ingila in a Afrika Ingila ne in ainihin baban ka garma dan tara ne zaka iya wannan sarautar da nake ci mai gon kaman turawa ne ba mu da gidan sarauta duk sarautun da ke in an ce wannan sarautar nan Egon ne Egon ba ta da gidan sarauta nata a'a sai dai wanda aka ba ku in Egon sun zabe ka sun ga ka cancanta ka jagorancin su sai kai duk Egon duniya na sun fita gari guda biyar nan ne da farko shine wumme wannan helicopter nan na sarauta na yana ciki akwai arugado akwai alizaga akwai bikenu akwai sako duk yadda madan tara ko ina yana in shi madan tara ne ya fita a gari guda biyan nan kuma sarautar nasu ke na wannan guda daya wanda duk yadda suke za su iya wannan sarautar
kai maganan kabilu daban-daban shin kaman kabilu kaman su wadawa da wa suke wannan masarauta shin kabilar Egon ne kawai na madan tara da kai magana ko kuma akwai wasu kabilu ne da
aya wannan masarauta tawa akwai kola akwai yargan akwai landare akwai filani akwai nyamare akwai ake duk a wannan masarauta na Egon Ero
kaman wasu al'ummomi akwai abubuwa da suka shahara akai shin wannan masarauta ta kada ne aka san ku
da farko ba didin masarautar mu ba diyin na madan tara yana duniyar nan babban sana'ar shi kenan noma diyin da ka zaga a duniyar nan domin dalili kenan yanzu in ka lura madan tara wanda suke kasan lafiya ba kasan sarai gwanda nake sarautawa muna kusan 50-50 ne amma kuwa dukkan su masarautar nasu kina wannan guda daya kuna ina da jagorancin shi saboda su duk yadda suka ji kasan noma to insha Allah za ka gansu a wurin an kaje doma za ka gansu an kaje ubi za ka gansu an kaje kyana za ka gansu kai a ta har Niger an kaje za ka gansu saboda kwatba su da sana babban sana'ar su shine noma
to kaman waɗannan magana da kai tun farko na cewa kusan kaman gida uku ake da shi a kabilar Egon akwai
okay na farko
kusan gida uku kace ake da shi akwai Ero
akwai Anzo
na'am to me bambanta akwai wani bambanci ne tsakanin shi Ero da Anzo da kuma ɗaya bangaren da kai magana ko kuma menene bambancin su
da farko dukkan zaka yi an hadu ana ce Ego kece mana mada duka guda daya ka fahimta to amon kowa da irin nasu harshen a yaren mu duka muna jin yaren juna amon wurin kwanciyar harshen zaka ji kowa da nashi kalan harshen dan wurin bokan mu bai zo da nasu ba muna da aladu wanda ya sha bambar da nasu kaga clan na madan tara 95% nasu daga musulmi ne ina son dan warware muka bambancin mu da cin kuma clan nasu 95% nasu daga kristan ne
to kaman ku mutanen Egon Ero inda kake magana akwai wani take na musamman da aka san ku da shi
mu mutanen madan tara
takin da aka san mu da shi
shine
dukkan da ka zaga kan mu
ba za ka ji muna fara ba sai kan abu guda biyu gona mata
dukkan da
ka taba muna mata
kuna da san mata dai sosai kenan na fahimci
magana kwarai fa dukkan da ka taba muna mata to in Allah ya da jikan jika yana da wannan tarihin sai ya neme matan wanda ya kwace muna mata
to me yasa kuke da wannan dabi'a na san mata sosai haka zaki
eh yanda mun zo Allah ya dora mu kai kenan mun zo mun sami iyayen mu da kakannin mu akan wannan turba duk an ba dan tara daga taba mushi mata eh gara ka zo ka sata mushi kudi ga baki daya ka tafi dishi muna da son mata fiye da kake zato kuma muna da bala'in kishi akan matan kuma musulun mu ma da mata dogaye masu cicciyo kaga ni
to ko zamu zagayo ne zaki tunda kake
ba da mu
to na'am zaki kamar da na faɗa zamu so mu dan duba shin wani irin kalubale wannan masarauta ko mutanen ka suke fuskanta
kalubalen na naji na samu kamar yana na muka bayyana naji na same mutane na da maganan mata da maganan gona kala kotu ba aiki ne nake yi kurin sai sulu domin zaka samu mutum daya suna family nan da family nan suna shiriya sama da shekara 20 naji na fuskance cewa tsakanin su da makiya da manoma gun ana samu dan damuwa to wannan ma na shiga na iya kokari kuma Allah ya taimake mu ba za ka ji wani yau wani in ba dai abin da ya shafe kinnafi ko hairo ba ko wani sata mai muna shine zan bari a zo da shi a kotu ko charge wasu a'a amma domin fada wanda dama mun je mun saba iyayenmu kakannin mu can tsakanin Fulani an saba wannan lamarin
to kaman batu na makarantu da kuma killa cibiyoyin kiwon lafiya kuna da matsala wannan ko kuma ba ku da matsala kai
eh bisa dan Allah na je wani permanent secretary umme daya kurun mar primary guda 8 wanda in yara sun gama makaranta kafin su sai sun tafi a kasa zuwa da sarayin naji rai wannan kukan kuma gwamnati nan ta tabbatar da cewa sai ta duba da ta samu ni secondary school a wannan wurin kaga tunda an ja yan damuni ba zan sa shi a cikin wani damuwa ba kaman problem da muke da shi anan shine hanya wanda ta shiga da mararaban arkiya yaji umme yaje bukeno yaje sako yaje lichago yaje langi yaje agwalagu yaje company yaje wayo yaje angonkiki yaje fadaman bauna yaje uga yazo gidan buba yazo ya dillu a shige ba karin mutane na wannan hanyar din ba muna roko muna kuka muna kankan da kai da wannan gwamnati muna muta biyayya dan Allah ta dobe mu da idon rahama abinci na noma ina fita wannan hanyar fidin da kake zato kuma suna sha wahala wurin fidda kayan abinci su kuma mutane kasuwa
a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri ake cewa sai anjima
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu
soyayya adan samari soyayya dilidana na soyayya adan samari adan samari ahaye dilidana soyayya adan samari pada pota ajwa
I'm
Ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.